Duk da sanin rada gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada ta bakin babban director na kamfanin mai na kasa wato NNPC mai Kanti Baru da kuma kungiyar masu cinikai mai ta kasa Ipman na cewar babu tsari ko niyyar ƙara farashin man fetur a Najeriya waɗansu kafofi na yada labarai da yanar gizo na ci gaba da cewar lalle yan kasuwa sun yanke shawarar cewa za su ƙara farashin mai a Najeriya wanda watakila zai kai har naira 180 domin daukar matakan yaki da wannan jita-jita da ke bazuwa da kuma kokarin da gwamnati ke na kwantar da hankalin yan Najeriya kada a tundura su ta amfani da kafofin labarai na yanar gizo babban director na NNPC ya ƙara tabbatar da cewa
I have not been directed to increase fuel price even the other price was based on recommendations from the regulatory body guys
ba a bani izini ko umurni in ƙara farashin mai ba wancan ƙarin da aka yi na farko ma an yi shi ne bisa ga shawarar da hukumar tantance farashin mai ta ƙasa wato CPPRA ta yi kuma ba ni da wata masaniya ko bayani akan cewar suna da niyyar sake wani shawara na cewar a ƙara farashin man fetur hasali ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi tanadin dalar Amurka da 'yan kasuwa suke bukata domin su samar da man nan a kan kari ba tare da wata matsala ba kuma rumbun da mu gwamnati ke da na man fetur da waɗannan kamfanoni na 'yan kasuwa shina da yawan gaske da ba za a yi wani ƙarancin da zai kai ga har a yi tunanin ƙarin farashin mai ba inji babban daraktan kamfanin mai na ƙasa wato NNPC mai Kanti Baro. A waje ɗaya na tuntuɓi daraktan watsa labarai na ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da mai a Najeriya Alhaji Yahaya Suleiman domin inji ko me yasa wannan jita-jitan take ci gaba da bazuwa duk da musuntawar da suka yi ko kuwa waɗansu 'yan kasuwa ne da ke cikin ƙungiyar su ko ta bayan fage ke neman su ƙara farashin mai sai ya ce.
Maganar gwamnati ko 'yan kasuwa su ƙara kuɗin mai wannan na ji daɗi da ka ce jita-jita ce kawai. Gwamnati ba ta da niyya ƙara farashin mai ko kuma jama'a 'yan kasuwa irin mu masu sayar da gidan mai a gidajen mu da sai magana ta gaskiya.
To amma saboda me bayanan nan ke ta bazuwa duk da kuma musantawar da kungiyar ku ta yi da kuma gwamnati ta yi har yanzu ana ci gaba da yada wannan labaru cewa lalle za a ƙara farashin mai kai har 181 abu.
Magana ta kasance ta rayuwa a kasuwa ganin an sace ta da shi ɗan kasuwa to kuma sai ya ga kanan zurfin saboda shi ma karancin shi a duniya an samu an ƙara wani abu daga cikin farashin sa da shi gas to zai ke tunanin ai tunda aka haka guda biyun nan ai fetur ma haka to mu kuma nan muna kokarin mu cewa fetur ba haka bane muna kokarin wayar da kan ainihin mambobin mu da kuma jama'an mu saboda a irin zaman da muka yi da gwamnati ta tabbatar mana cewa maganar ta dora wani abu a cikin farashin man fetur abu ne mara yiwuwa ba zai taɓa taɓa yiwuwa ba
to kana ganin kamar akwai hakikancin cewa lalle nan gaba ma farashin nan sauka zai yi bisa ga tsare-tsaren da mahukunta da ku kuke fitarwa na samar da mai a cikin Najeriya kuma ba za a samu karancin shi ba a nan gaba
in Allah ya abin saba ga jama'a musamman game da irin tsare-tsaren sababbin tsarurruka da gwamnati su ministan nan da kuma sabon GMB suka fitar da irin zaman da muka yi da su da kuma damar da suka bamu ina son tabbatar wa jama'a na sha gaya musu ba mamaki in man ya yi yadda tsarin suka ya tabbata sai ka sai mai mamaye ramsu abin da yasa shine na farko mu kanmu yan kasuwa kungiyar mu gwamnati ta bamu dama mu yi refinery a Najeriya nan domin Allah da muna nan mun fara a Lakwaja
Alhaji Yakubu Suleiman kenan daraktan yaɗa labarai na ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da mai wato Ipman a tattauna da na yi da shi bayan da jita-jita ke ci gaba da bazuwa cewa wai za a ƙara farashin mai a Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.